sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:40 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa, ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara. Muke farin cikin jan ragamar shirye-shiryen na safiyar yau Juma'a 18 ga watan Maris shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To, kasar Sudan ta yi barazanar kulle kan iyakarta da Sudan ta kudu tare da maida ɗaliban kudancinta fiye da guda 300,000 zuwa kasar. Ƙungiyar Tarayyar Turai kuma ta amince da musayar bangi shiri in ba kamanda da 'yan gudun hijirar Siriya da wasu ƙasashe da suke Turkiya, duk kuwa da gargaɗin da ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta yi. Morocco ta umarci wasu sojojin kiyaye zaman lafiya guda 84 na Majalisar Ɗinkin Duniya da su tarkata inasu su bar yammacin Sahara Afirka.
Kanan labaran kenan. Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta saba alƙawalin da ta yi na cewa za ta amince da kasafin kuɗin bana wannan makon. To, ko menene ya janyo jinkirin?
Dama kasafin kuɗi daga MDS wanda za su kawo zai je wajen committee, daga committee za a je appropriation, daga appropriation na Senate, appropriation na House, sannan za su zauna su yi harmonization, bayan harmonization ne za a kawo houses. So wannan harmonization ne ba a gama ba shi yasa.
Turkashi, to, muna kuma da rahoto kan taron da ƙungiyoyin musulmi suka gudana a birnin tarayya Abuja na yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Jummai Ali za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Kasar Sudan ta yi barazanar kulle kan iyakarta da Sudan ta kudu tare da maida ɗaliban kudancin kasar fiye da 300,000 da ke kasar, bisa dalilan da suka ce Sudan ta kudu na goyon bayan 'yan tawayen da ke yakar gwamnatin shugaba Umar al-Bashir. Babban mataimakin al-Bashir din ne Ibrahim Mahmud Hamid ya bayyana wa manema labarai kan wannan zargi da kuma yin gargaɗi a jiya Alhamis. Sai dai ministan harkokin wajen Sudan ta kudu ɗin Barnaba Mariel Benjamin ya musanta cewa gwamnatin su na goyon bayan 'yan tawayen Sudan, musamman ma mayakan da suke a yankin da ake kira Sudan People's Liberation Army da ke ƙoƙarin yakar gwamnatin Sudan a kudancin Kordofan da garuruwan da ke kan tekun Nilu. Ya ce maimakon goyon baya ma mu muna ƙoƙarin bada zaman lafiya ne. Ya faɗi haka ne a hirarsa da wani shirin rediyo na nan muryar Amurka.
Shugabannin ƙungiyar Tarayyar Turai sun yarda da tsarin aikawa da 'yan gudun hijira Siriya da wasu ƙasashe zuwa Turkiya a matsayin wani matakin bangi shirin ba kamandar kasuwanci da siyasar gwamnatin Ankara. Tuni dai wasu ƙasashen Turan suka nuna kwankwanton wannan lamari, inda har wasu ƙungiyoyin kare 'yancin bil'adama suka nuna ƙin amincewa da kuma yin gargaɗi. Tsarin ya haɗa da tafiye-tafiye tsakanin ƙasashe 'yan gudun hijira da kuma Turkiya, wacce take ajiye da akalla 'yan gudun hijira sama da miliyan 3 a ƙasarta. Dama dai Turkiya tana da tabon tauye 'yancin 'yan adam, wanda hakan ta sa ake fargaban makumar wannan tsari. A jiya Alhamis ne ma ƙungiyar rajin kare 'yancin 'yan adam ta Amnesty International ta yi kira ga Tarayyar Turai da kar su kuskura su kasuwantar da 'yan gudun hijiran ba tare da an yi taron Turai na Turkiya ba, inda suka yi zanga-zangar lumana a gaban ginin da shugabannin Turai suka taru a Brussels.
Morocco ta umarci wasu sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya guda 84 da su fice daga yankin yammacin Sahara Afirka, biyo bayan kalaman sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon, inda ya ce Morocco ce ta mamaye yankin a jawabin da ta ce ya nuna son kai. Ma'aikatar harkokin wajen Morocco ta ce sojojin ta ba su kwanaki 3 ne rak su kwashe komatsinsu su bar garin. Sun kuma ce wannan maganar ba wata magana ba ce da za su janye. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce matakin da aka ɗauka na korar waɗannan sojoji zai yi matuƙar kawo cikas a tsarin na zaman lafiya, kuma hakan ya saba wa ƙa'ida tsakanin Morocco da ita Majalisar Ɗinkin Duniya. Morocco dai tun a shekarar 1975 ta mamaye yankin na yammacin Saharar da a karkashin da yake da a karkashin ikon kasar Sipaniyawa waɗanda daga baya majalisar ɗinkin duniyar ta shiga tsakani. Haka kuma sun nuna cewa a lokacin ana faman fafata ne da ƴan tawayen Polisario wanda suke kokarin kwatai ƴancin wannan yanki. Bisa wannan dalili ne majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani din a shekarar 1991. Ya dai kamata a ce majalisar ɗinkin duniya ta zama a tsakanin kasar da take da rikicin da su wa'ancan ba tare da nuna goyen bayan kowane bangare ba.
Saudiya ta ce za ta kawo ƙarshen shirinta da take aiwatarwa na yaƙi a ƙasar Yemen shekara ɗaya bayan fara jagorantar sojojin taron dangi da ke ruwan wuta ga 'yan tawayen Houthi da Iran ke marawa baya. Kakakin sojojin Saudiya Brigadier General Amar Al-Asari shi ne ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press haka. Inda a jiya Alhamis ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da taimakawa sojojin Yemen ɗin kawai ta ɓangaren dabarun yaƙin sama ta yadda su ma al'ummar Yemen za su kafa tasu bataliyar mayakan sama na ƙashin kansu su ci gaba da fuskantar ƙalubalen ƙasar. Ya ƙara da cewa dama buƙatar sojojin taron dangin shi ne kafa haɗaɗɗiyar gwamnati mai ƙarfin sojojin ƙasa da jami'an tsaro don yaƙar ta'addanci da kuma kafa dokoki a duk faɗin ƙasar. Haka zalika kaɗan daga cikin sojojin taron dangin za su ci gaba da zama a Yemen ɗin don horar da sojojin ƙasar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana ta'asar da kungiyar 'yan ISIS suke yi a matsayin wadda ta haifar da kisan ƙare dangi a ƙasashen Iraki da Siriya, inda ya ce na tsaya a gabanku ne domin in fahimtar da ku da kuma fahimtata game da ta'addancin 'yan Daesh. Ya faɗi haka ne da cewa suke da alhakin kisan gilla a garuruwa da suka kwace ikonsu. Kerry ya kira su da Daesh kamar yadda sukan kira kansu a Larabci. Ya kuma ya ce kisan gillar da suka dinga yi ya haɗa da ƙabilar Yazidi, Kiristoci da kuma 'yan Shi'a, wani lokaci ma har da wanda suke cikin Sunni da Kurdawa da kuma wasu 'yan tsirarin ƙabilu. Sakataren ya bayyana haka ne a jiya 17 ga watan Maris din da muke ciki, inda ya bayyana cewa gwamnatin shugaba Obama tana magana akan wannan ta'addanci na kungiyar ISIS wanda suke yi akan mabiya addinai da ƙabilunsu. Jawabin ya fito ne kwana ɗaya rak bayan da shi Kerry ya bayyana cewa matsayin gwamnatin Amurka akan wannan batu zai iya ɗaukar lokaci kafin su bayyana shi.
Daga ƙarshe bayan zaɓukan fidda gwanaye da aka yi a wasu jihohin Amurka a makon nan don zaɓar wanda jam'iyyun ƙasar za su tsayar a matsayin 'yan takarar shugabancin ƙasar, ta bayyana cewa Hillary Clinton ta Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican su ne a sahun gaba a jam'iyyunsu, wanda hakan ne ke nuna yiwuwar za su fuskanci juna a taron ƙalubale na yi wa jama'a bayanai dalilan neman shugabancin ƙasar a watan Nuwamba mai zuwa. Duk da nuna murnar nasarar Donald Trump na ta fafatukar ganin ya shawo kan ragowar 'yan jam'iyyarsa ta Republican da ba sa goyon bayan takararsa, Trump ya yi shelar cewa ya kamata mu haɗa kan 'yan jam'iyyarmu waje guda, domin kuwa idan muka duba za mu gane cewa lallai akwai wani sirrin da yake cikin jam'iyyar Republican wanda ya sa ta shahara a tarihin siyasar duniya. Senator Ted Cruz da gwamnan Ohio John Kasich su ne kaɗai suka rage a abokan hamayyar Trump a jam'iyyar Republican. Labaran duniya kenan kuka saurara. A ɓangaren rahotanni bari mu faro takun a birnin tarayya Abuja Najeriya, inda har yanzu ake dakon kasafin kuɗin bana da aka zaci majalisa za ta amince da shi wannan makon. Wakilinmu Madina Dauna ta nemi sanin abin da ya janyo jinkiri, ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
Wannan jan ƙafa da 'yan majalisar ke yi akan aiwatar da kasafin kuɗin ya sa akasarin 'yan Najeriya tunanin ko siyasa ta shiga cikin al'amarin, musamman a wannan lokaci da shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ke fuskantar tuhuma a kotun kula da ɗa'ar ma'aikata. Wasu na ganin jinkirin ya ƙara ta'azzara damuwoyi na rashin isasshen abinci da tsadan kayan masarufi a kasuwannin ƙasar. Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya ba da hujjan rashin aiwatar da kasafin.
Dama kasafin kuɗi daga MDS wanda su kawo sai je wajen committee, daga committee za a je appropriation, daga appropriation na Senate, appropriation na House, sannan za su zauna su yi harmonization, bayan harmonization ne za a kawo houses. So wannan harmonization ne ba a gama ba shi yasa. Muna zato dai by next week su wannan appropriation ne wanda aka harmonize za a kawo su houses. Dukan mu biyu mu zanna mu duba sannan mu gabatar da wannan budget din.
A wani mataki na tunanin tabbatar da sauyi da cika alƙawuran gwamnatin APC, Honorable Garba Garba Chede yana mai cewa
abin da yasa gaskiya akwai wasu ƴan shirye-shirye kalilan wanda ba kammala ba, to kuma kin san wannan kasafi ba mu son a samu kuskure a ciki, muna son idan an yi sa ta wuce to ba mu son mu ji wani ɗan koke-koke, to shi yasa kika ga aka yi shiru domin idan an kaddamar da shi ya zamana an kaddamar da abu mai kyau wanda ba shi da kuskure in Allah yadda.
To yaushe muke sa ran ganin shi?
Insha Allahu a ran Talata mai zuwa. Wannan kasafi da ake begen gani da mutanen Najeriya suke bege domin ta wuce, insha Allahu za ta wuce ran Talata in Allah yadda.
Kasafin kuɗin na bana wanda shine kasafin farko na gwamnatin Muhammadu Buhari wanda ke zaman zakarar gwajin dafi a alamun cika alƙawalin da yayi na kawo sauyi da walwala a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka yake, to mun gode Madina Dauda. Har yanzu muna birnin tarayya Abuja, inda wakilin Nasiru Adamu Elkaya ya aiko mana da rahoto cewa bakin mahalatta taron Alasunna ya zo daya dangane da batun kungiyar Boko Haram. Ga rahoton nasa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zayyana kungiyar Boko Haram da cewa ba ta musulmi ko musulunci bace.
Boko Haram is a mindless, godless group who are as far away from Islam as well can think of.
Shugaban wanda ke magana a babban taron Ahlus-Sunna karkashin izala da Majalisar Musulunci ta Duniya Rabi'atul Alamil Islami Abuja ya ce tun taron rantsar da shi ya kore ƴan Boko Haram daga wata alaka da musulunci. Yana mai cewa yawancin kungiyoyin ta'addancin duniya na fakewa da sunan musulunci ne, inda kuma mafi yawan waɗanda suke kashewa musulmin ne.
Religious leaders must intensify their efforts to send out the real teachings of their religion.
Shugaba Buhari ya nana ta kudirin gwamnatinsa na gamawa da Boko Haram, yana mai kira ga malamai su kara dagewa wajen faɗakar da mabiya illar miyagun akidu. Shugaban Majalisar Musulunci ta Duniya Rabi'atul Alamil Islami Sheikh Abdullah Mohsin a Turki ya nisanta musulunci da alaka da ayyukan ta'addanci. Yana mai cewa sakon musulunci shine tabbatar da adalci a doron ƙasa.
Najeriya hiya dawla al-kabira al-muhimma fi hadhihi al-qarra al-muhimma wa 'alaqatuha ma'a al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya wa 'alaqat khamat ar-rais ma'a khadim al-haramayn ash-sharifayn.
A Turkiya ya ba wa shugaba Buhari saboda bunƙasa kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da Sarki Salman na Saudiya. Shugaban izala Sheikh Abdullahi Balalo a wajen taron ya nanata kudirin malamai na ci gaba da wa'azi wajen wayar da kan al'umma sahihiyar aqida da Islama, inda take ya ba yunkurin da shugaba Buhari ke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kawar da 'yan ta'adda. Haka nan ya nuna muhimmancin haɗin kan kungiyoyin musulunci.
Duk kungiyoyin addini mun aika musu. Sheikh Dahir Usman Bauchi na rubuta mishi wasiƙa, mun tura Sheikh Sharif Salim rubuta mishi wasiƙa, Sheikh Karibullahi rubuta mishi wasiƙa, Sheikh Isyaka Rabiu ga wakilansa har kusan guda 7 ko 8 ya turo, Sheikh Sani Hayajingir shi mun rubuta musu, kowa mun rubuta mishi. Ya nuna wannan kungiya tana neman haɗin kai da zaman lafiyar kowa, domin wani wuri ne, wani lokaci ne da ake buƙatar zaman lafiya.
Wannan gagarumin taro da ya haɗa Ahlus-Sunna da 'yan Tijjaniya har ma da waɗanda ba musulmi ba, shine irinsa na farko da ake da haɗin gwiwar Majalisar Musulunci ta Duniya. Ga abun da ɗan Tijjaniya Sheikh Nasir Adam na masallacin Shehu Tijjani Kofar Mata Kano ke cewa,
da ai an ce ba za a bi ɗan ɗariƙa sallah ba, ba za a ci yankansa ba, ba za a wuri ƴarsa ba, amma yanzu wa'annan kaga babu su, ba za a bi shi sallah ba, kaga wa'annan duk yanzu babu su. Sannan ɗan ɗariƙa mushriki ne, kaga wannan babu shi. Me yasa? Saboda ilimi yana ƙaruwa, fahimta tana ƙara gyaruwa.
Malami Ahlus-Sunna Dr. Abdullahi Salih Pakistan ya yi magana kan wannan babin.
Kaga da muka kira wasu ba ta muka yi ku daina ɗariƙa ku ba, su kuma zo sun ce ku daina izala ku ba. Abinda muke kokari mu yi, kowa ya kira kowa ya bar nasa ya dawo nasa da hujja. Ba wai ainihin mu kyale su su yi abinda suka ga dama ko su kyale mu yi abinda muka dama ba. Su kuma kira junanmu ta hanyar hujja, ta hanyar rarraci, har kowa ya gane na wane ya fi nawa, kuma ainihin can ya kamata in koma bisa hujja da za a bashi.
A ran da zai kammala da wa'azi a filin Eagle Square. Nasiru da malikin Amirar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 1:15 na asuba. Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ta musanta wani dan majalisa da take tsare da shi ya rasu. Muna da rahoto a shirinmu na hatsi. Sai kuma harkokin shige da fici, inda hukumomi suka kama ɗaruruwan 'yan jamhuriyar Niger da niyyar ta sake su gida bisa dalilan cewa
tun da ke ba su da takardun zama, idan wani abu ya faru kaga ba za iya a neme su ba, ba za sai inda suke ba.
To sai ku biyo mu a shirinmu na hatsi domin jin cikakkun waɗannan rahotanni. Yanzu dai ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Dr. Munnar Mustapha, ƙwararren cututtukan da suke saurin yaduwa a Jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka, zai ci gaba da yi mana bayani akan illar zazzabin typhoid kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu, Dr. Munnar Mustapha, ƙwararre akan cututtukan da ake yadawa, yana yi mana bayani ne akan illar zazzabin typhoid da kuma yadda zazzabin ke bijirewa kaifin magungunan da ake jinyata da su musamman a Najeriya. To da yake ruwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ake harwa da ƙwayar cutar ta typhoid, ta sa har Dr. Mustapha ya ba da shawarar mutane su rika tafasa ruwa kafin a sha. To bisa haka ne masa tambaya akan pure water. Ga abinda Dr. Munnar Mustapha ya ce dangane da ingancin pure water.
Kai gaskiya pure water sau da yawa akwai shi kala-kala. Kalolin zabarkatai kan fito. Mafi akasari gaskiya kamfanonin nan ba a iya samu a sa musu ido a tabbatar da tsaftar abubuwan su. Ba a ce duka ba, amma gaskiya kafin ka samu ta kamfani ɗaya na pure water wanda ya cike da mataki na tsafta wanda ya kai ya kawo, to sai ka samu da yawa kuma wanda dai abin nasu je kana yi ka ne. Saboda haka gaskiya ne a yanda muke ɗauka a ɓangaren lafiya, ai pure water da shi da ruwan da ba mai cikakkiyar tsafta ba ne kusan tafiyarsa ɗaya.
A saboda haka ko pure water ɗin ma a tafasa kawai.
Yauwa, saboda gaskiya in dai ba mutum yana da tabbas ɗin cewa wannan pure water na kamfani ne wanda gwamnati ta tabbatar da ingancinsa ba. Sau da yawa wasu gaskiya kawai ruwan famfo suke ɗiba ko na rijiya, su ba da ba wani tabbas ɗin tsaftar ruwa.
Ha inci dai.
Yauwa, saboda yawan kamfanonin da kuma yawan pure water ba duka ne gaskiya suke tsayawa su tantance tsaftar ruwan da suke sawa a leda ba.
To a takaice dai likita, saura da ya rage ga mutane su kawai su za su yi kare kansu, tsaftace muhalli da duk abubuwan da za ka yi.
Kwarai kuwa, kwarai da gaske. So kuma muna akwai zan yi amfani da wannan dama mai kira da gwamnati akan ƙarin inganta, akan ƙoƙarin da ake a ɗora na inganta harkokin lafiya da harkokin gwaje-gwaje. Akwai kuma ma allurar rigakafi da aka fito da ita ta cutar typhoid wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da shawarar cewa, ta ba kasashe shawara cewa lallai su duba su ga yiwuwar amfani da wannan allurar rigakafin a wajen al'ummarsu.
To don galibi wa'anda ake magana da su ɗin suka ce suna da typhoid, in na ce da su ai akwai allurar rigakafi sai a ce ai babu a Najeriya. To me yasa kake ganin haka? Shin hanyoyin adanawa ne ba mu da shi, ko kuwa allurar ga kafin ya yi tsada ne da gwamnatocinmu ba za su iya saye ba?
Wato duk al'umma, duk rigakafin, allurar rigakafin da za a kawo Najeriya, ana kawo ta ne bisa duwa tsakanin gwamnatin nan da kuma hukumomi na ƙasa da ƙasa wanda suke tallafawa. Saboda haka ita dai kamar wannan ta typhoid har yanzu ba su samu sun saka ta a cikin tsarin alluran da suke siya su kawo ba, saboda duk wata allurar rigakafi da ka gani har wacce ake bada ta kyauta a asibiti tana da tsada. amma waɗannan hukumomi su suke zaunawa a tsakaninsu su fitar da tsarin yadda za a siya a kawo a yi wa mutane saboda buƙatar ta. So a kwana-kwanan nan akwai bincike da yake ƙara nuna tabbatar da yawan cutar typhoid a cikin Najeriya, musamman a ɓangaren tsakiya da arewa maso yamma na Najeriya. So wannan ya nuna cewa akwai buƙatar wannan allurar rigakafi a Najeriya, akwai buƙatar su masu ruwa da tsaki a harkar su ƙara dai duba yiwuwar yadda za a yi a samar da wannan allurar rigakafin.
To muna fatan hukumomin da abin ya shafa sun ji kuma za su taimaka. Amma kafin nan kuma kamar yadda ka ce su mutane su ne za su dage wajen kare lafiyarsu.
Gaskiya.
To ka san mun yi magana akan cewa akwai masu al'ada a je a sayi maganin kashe ƙwayoyin cuta a saya a sha shi yasa jiki yake bijile ma. To misali kamar a ce mutum ba yi da wannan al'adar ta kawai ya je ya sayi magani ya sha. Amma shi kuma kullum in ya je asibiti a ce mai yana da typhoid, to irin waɗannan mutanen wace shawara za ka ba su?
To na farko dai shawarar farko shi ne mutum yana yawan zuwa wannan ya samu ya je shi babban asibiti wanda suke da kayan aiki na zamani inda za a sake tantance wannan gwajin da aka yi, saboda kamar bayanin da muka yi a baya na matsaloli da kan shi gwajin yake da. Na farko kenan asibiti za a tantance a sake kuma gwada inda gasken ita ce typhoid ɗin ce, a duba maganin da ya dace da ita a bashi maimakon ya mutum ya take kaka dawo. Tunda dai matakin dai duk da kaje ka dawo ba a cimma nasara ba, sai mutum kuma ya gwada zuwa kamar mataki na gaba a tsarin lafiya kamar babban asibiti kenan na wannan yankin da mutum yake.
To kuna da masaniya game da magungunan kashe ƙwayoyin cutar da yanzu suka bije da jikin suka bijire mawa din?
Ai wato a gwajin da aka yi a bincike da aka yi da ya fito a kwana-kwanan nan, wanda ai bincike an yi shi ne a asibitin Abuja da asibitin Malam Aminu Kano, ya nuna cewa sama da kashi 90 cikin 100 na ƙwayar cutar typhoid ta bijirewa akalla magani guda ɗaya, akwai wacce ta bijirewa biyu, akwai wacce ta bijirewa sama da haka. To in ba mutum an gwada shi ba, wanda maganin da zai yi wa wannan ba lallai wancan shi kuma wannan sai an gwada dai na jinin mutum an ga typhoid din ce da shi na farko, in kuma typhoid din ce wannan magani ta bijirewa wanne ne ba ta bijirewa wanne ne ya dace. Shi ne ba zai yiwu ka ce gaba ɗaya a ce gari kaza kowa magani kaza ne zai mishi ba, wannan ba dai zai yiwu bayani a haka ba.
A saboda haka dai mutane su za su taimaki kansu da kansu kenan.
Kwarai kuwa.
To Allah ya sa a dace. Akwai wani ƙarin bayani ne da za ka mana game da wannan cuta?
Gaskiya ba wani ƙarin bayani dai da ya wuce kula da tsafta ta muhalli da ta gida da ta jiki da kuma matakin mutum ya kula da lafiyarsa kan ya dukar mutum ya ta. Akwai wanda wato cutar typhoid sun maida ta wasu baragurbin ma'aikatan lafiya ƙanana masu buɗe shago haka, sai su maida shi kamar wani kasuwanci. Ka zo ka ce an gwada a ita ce a baka magani, to dai kan mutum ya bari a mataki guda a yi ta masu jika ka dawo. Don ya ga irin wannan sai ya je matakin da suke da kwakwaran ingantattun magunguna da ingantattun kayan aiki wanda za a duba mutum a tabbatar da lafiyarsa.
To Allah ya sauke.
Amin.
To mun kuma gode da wannan bayani da ka mana. Haka ne. Masu sauraro, lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Lada zai amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen. To likita da alama ba suna.
To.
Amma ta fito ne daga Kaduna.
To.
Tambayar kuwa ya ce ko kuma ta ce shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani hurjan jan ba hutawa yadda ya kamata?
To inda mutum na aiki hurjan jan yadda malami ya ce ko malama ta ce ba hutawa, to akwai illoli da yawa. Domin mutum na haka, kage mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata.
To
wannan irin rashin hutawa da rashin bacci ne yana da illoli da yawa. Domin ya kamata kowa ya kamata ya samu ya yi bacci cikin awowi kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa 8, 7 zuwa 8 kowace rana. To in mutum bai haka kuma yana da wadansu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini, su ciwon zuciya, wadansu ma sukan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan acid din da ke yi wani lokaci domin wa tsananin aiki ko kuma abubuwan da ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gyamban ciki ya rinka karuwa, wadansu ma har su za iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma dai wannan lokaci mutum yana iya samun wahala ma wurin suna da matar su duk wadannan na iya faruwa haji.
Wato dai cututtuka kala-kala
domin rashin huta domin kin san lokacin da muke bacci shine jikin mu wani lokaci ke gyara kanshi tunda Allah ya muke nan to kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci din nan baccin nan kala-kala kashi-kashi yake akwai na farko kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi REM sleep dole kana samu irin waɗannan baccicikan kin san yadda ya kamata to in baka samu waɗannan ba to dole wani lokaci zai kawo maka waɗannan illoli din hajjia.
To a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaka kenan da rashin hutawa.
Da rashin hutawa duk waɗansu ma waɗansu rashin hutawa ke sa su yi ta ƙara ƙiba ma wani lokaci waɗansu mutanen ma dole
ba ga kuma ka san ƙiba in mutum yana da ciwon hawan jini babban matsala ce gare shi
da kuma shirin sugar duk waɗannan wani lokaci yakan sa mutum in kwana ya ma zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutum dida ya danganta da Allah ya mutum.
To wato mutum na iya kamuwa da stroke kenan.
Stroke kenan
farar ɗaya mutum ko
in kwana yi to sai ga Allah ya ɗauki ran mutum kwana yi.
To likita ka san mutum yana da ƙuruciya kana ganin cewa za ka iya yin komi kila ma ka kwana biyu kusan biyu ba ka yi bacci ba to amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi to in mutum yana da ƙuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi ko sai in mutum ya manyanta ne.
Ko mutum na da ƙuruciya waɗannan suna iya faruwa amma in mutum ya manyanta waɗannan sun fi tsanani. Domin mutum in kana da ƙuruciya jikinka na iya gyara kanshi da sauri amma in ka so mamanyanta to wannan ya fi amma har da haka koda kana da ƙuruciya ma bai kamata ya kamata ka rinka hutawa sosai.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Ka san kuma masu iya magana a koda yaushe kan ce idan jiki idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira.
Gaskiya ne hajiya.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuma a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wuni lafiya.
To madalla a gaida Jummai Ali da likitan mu Dr. Ladan kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Kasar Sudan ta yi barazanar kulle kan iyakarta da Sudan ta kudu tare da maida ɗaliban kudancin kasar fiye da 300 da ke kasar bisa dalilan da suka ce Sudan ta kudu na goyon bayan 'yan tawayen da ke yakar gwamnatin shugaba Bashar al-Assad Omar al-Bashir. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun yarda da tsarin aikawa da 'yan gudun hijira zuwa Siriya wanda suka nuna cewa suna zaune a Turkiya sannan kuma za su yi musaya da su a matsayin wata haja ta kasuwanci da kuma siyasa ta gwamnatin Ankara. Morocco ta umarci wasu sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya guda 84 da su fice daga kan yammacin Sahara Afirka biyo bayan kalaman da sakatar Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi cewa Morocco za ta ce ta mamaye wannan yanki. Jawabi da ita kasar ta ce wannan bai yi daidai ba. Ma'aikatar harkokin wajen Morocco ta ba sojojin kwanaki 3 su kwashe nasu su bar yankin. Kasar Saudiya ta ce za ta kawo ƙarshen shirinta na aikawa da sojoji zuwa kasar Yemen wanda suke yakin taron dangi ta sama domin yakar ƴan Shi'ar Houthi wanda suke Iran ke marawa baya. Kakakin sojojin kasar Saudiya Brigadier General Ahmed Al-Ansari ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa wannan mataki ya biyo baya ne amma kuma wasu za su rage domin bawa ƴan kasar ta Yemen horo. Sakataren harkokin wajen Amurka.
To masu saurare na muka kammala shirye-shiryen baki daya sai kuma nan da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mu sallama bari mu ka gaiso fata alheri ga Malam Joshua Dan Juma Gata da mai ɗakin sa Jamima a malin fashi da ke shirin ɗauren ɗansu Abbas sai kuma Levi Barka Hassan shi ma da suke shirin auren ɗan Auta Balarabi dukkan su ranar 2 ga watan gobe Allah ya nuna mana ya kuma sa a yi a dace. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Malam John Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.